chicas en un choir más que vigila un choir.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 6 ga watan Yulin shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyan. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga kanan labarai.
India ta kasance kasa ta uku bayan Amurka da Brazil sakamakon sabbin kamuwar coronavirus 2023 a yau Litinin. Kasar Saudiya ta bayyana cewa mutane 1000 ne kawai za su samu damar aikin hajin bana. Kana ta bayyana sabbin ka'idojin aikin bana domin gudun yada cutar COVID-19. India da China sun fara janye dakarunsu a kwarin Galwan da ke gabashin Ladakh, inda a makon jiya suka yi wata mummunar arangama.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji labari da dumai-duman sa akan kama shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta yi akan zargin mallakar wasu kadarori guda hudu da kuma tura kudade zuwa kasashen waje. Za ku kuma ji cewa gamayyan kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun yi wani taron wuni guda a birnin Katsina akan yawaitar fyaɗe a birane da ƙauyukan ƙasar. Muna kuma dauke da wani rahoto akan ja-in-ja da ake yi da wasu shugabannin ma'aikatan gwamnati a Najeriya a lokacin da retirees ya kai. Bayan haka sai shirin ilimi na Yusuf Ali Harde da sakonni da ka aiko mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da jin labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, barkanku da mareci. Ga cikakkun labaran duniyar. India ta bada sanarwar sama da sabbin kamuwar cutar COVID-19 2023 a yau Litinin, lamarin da ya sa kasar ta zarta rasha a adadin yawan masu cutar, inda ta koma ta uku a duniya. Yanzu India ce ke biye da Amurka da Brazil a yawan masu dauke da cutar. Kasar ta rufe tafiye-tafiye na kasa da kasa, amma sannan a hankali gwamnati ta fara sassauta takunkumin da ta sanya a bangaren yawon bude ido a cikin gida domin farfado da tattalin arzikin kasar. Sai dai a Uttar Pradesh, jihar inda ta tafi yawan jama'a, jama'ai sun kara tsawaita wa'adin kulle akan kasuwanci, wuraren shakatawa da gidajen tarihi na yawon bude ido da ke birnin Agra, ciki har da Taj Mahal, a daidai lokacin da cutar COVID-19 yake ci gaba da yaduwa. Wuraren shakatawa da sauran wuraren yawon bude ido a Agra sun kasance a kulle tun watan Maris, yayin da gwamnatoci a kasashe da dama ke fama da tunanin yadda za su tunkari cutar coronavirus. Wani rukunin masana fasaha 239 daga kasashe 32 sun yi kiran hukumar lafiya ta WHO da ta sabunta bayani game da yadda za a fuskanci cutar da ke yaduwa ta iska. A wata gundumar arewa maso yammacin Spaniya, wani yankin kasar ya kasance karkashin kulle tsawon mako guda sakamakon fargabar da hukumomi ke yi na samun sabon barkewar annobar COVID-19. Jami'ai a La Marina da ke yankin Galicia sun killace duk mazauna gundumar 70,000 bayan da wuraren sai da giya da dama a yankin suka bayyana samun sabbin kamuwar cutar. Jami'ai a faɗin jihohin yankin kudancin Amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, yayin da shugaban kasa Donald Trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa bane. Kate Gallego, magajiyar birnin yammaci na Phoenix da ke jihar Arizona, ta faɗa wa kafar labaran ABC cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan Maris da Afrilu. Ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ta kai 59,000 a birnin da ke da yawan mutane miliyan 1.7. Gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar. Amurka ta samu sabbin kamuwar cutar sama da 50,000 a 'yan kwanaki da dama na baya-bayan nan, mafi akasari a jihohin yankin kudu da suka kauce wa babban barkewar annobar a watan Maris da Afrilu, yayin da biranen yankin arewa maso gabashin kasar, musamman ma New York, suka fi jin jiki. A yanzu adadin masu cutar a waɗannan biranen ba su da yawa. Jami'ai a wasu daga cikin jihohin da abin ya shafa sun sake sanya dokar kulle domin yunkurin daƙile yaduwar cutar. Ko da yake birnin New York na shirin sake budewa a yau Litinin, inda za a bude sana'o'in gyara jiki kamar shagunan gyara gashi da aski da faratu. A jihar Florida kadai, alƙaliman sabbin kamuwar cutar sun kai 11,400 a ranar Asabar, alƙalaman sabbin kamuwa mafi girma cikin wuni guda yayin da manyan birane a Amurka suka yi tarukan murnar zagayowar samun ƴancin kan ƙasar duk da cewa dozunan ƙananan birane sun soke.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu fara rahotannin namu da wannan labari da ya shigo mana da dumi-dumin sa akan kama shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta yi akan zargin sa da mallakar wasu manyan kadarori guda hudu da kuma tura kudade zuwa kasashen waje. Babban editor sashen Hausa da muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta tattauna da wakilin mu Umar Faruk Musa a birnin Abuja akan wannan batun.
Kamar awa biyu da suka wuce ne muka samu labarin cewa hukumomin DSS sun kama Ibrahim Mustapha Magu wanda shine ke rike da mukamin shugaban hukumar EFCC wato hukumar nan da ke yaki da tahanci da rashawa a Najeriya bayan da aka fara gudanar da wani bincike akan koke-koke da aka yi akan yadda yake gudanar da aiki da zarge-zarge na almundahana da yin ba daidai ba da nuna son kai da wato rage ko ba da bayanai na ƙarya game da abubuwan da hukumar take yi domin kare matsaloli na cin hanci da rashawa da Najeriya take yaki domin ya dade da yi mata katutu.
To kana ganin wannan yana da nasaba da dalilan da ya sa majalisar dokoki ta kasa amincewa da sunan shin da aka bayar ko kuma wani batu ne na daban?
Dama ƙwararru da masana shanin shari'a da tsofaffin ma'aikatan gwamnati sun bayyana cewa ka'idar aikin gwamnati a Najeriya shine mutum shi ya riƙon muƙami na wata shida idan bai samu aka tabbatar da shi ba dole ya sauka. Amma abin ban mamaki shine Ibrahim Mustapha Magu duk da majalisar dattawa ta ƙasa wadda ke da haƙƙin tantance so biyu ana tura sunan shi tana kin shi amma har ila yau aka bar yanzu ya fi shekara biyar yana riƙe da wannan muƙami da riƙo wanda ya sa dokokin ƙasa kuma dama an yi wa hasashe cewa ba zai iya aiki ba domin hukumar ta DSS ta bayyana cewa tana da bayanai cewa zai zama lalura ga ƙasar Najeriya a yaƙi da cin hanci da rashawa domin ciki yake sumbul a cikinsa kuma zai da ƙwarewa da iya riƙe wannan muƙami amma dai aka bar shi.
To kawo yanzu akwai wani bayani da ake samu a hukumance dangane da wannan lamari?
Hukuma kawo yanzu ba ta ba da bayanai ba amma dai mun tabbatar da cewa an kama Mustapha Magu kuma mun tabbatar da cewa a yi sati biyu zuwa uku ana gudanar da bincike a kan shi kafin yanzu a kamo shi ya amsa wa'annan tambayoyin wanda ke nuna cewa gwamnati tana da tabbatattun bayanai har da cewa kasashen waje sun kamaci ba Najeriya bayanan sirri domin yana riƙe da wata muƙami kuma yana yi masa zagon ƙasa a wurin ba da haɗin kai da ake na ƙasa da ƙasa wurin gudanar da wannan yaƙi da cin da rashawa.
To mun gode kwarai da gaske, za mu saurari cikakken bayanin da za ka aiko mana a shirinmu na gaba.
Allah ya kai mu, na gode.
To madalla, a gaida Umar Faruk Musa. A yau Litinin ne kuma gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya suka yi wani taron wuni guda a birnin Katsina da ke arewacin ƙasar akan yawaitar fyaɗe a birane da ƙauyukan ƙasar. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya ce mahalarta taron sun yi kira ga gwamnatin ƙasar ta ɗauki tsauraran matakai na hukunta duk wanda ya aikata fyaɗe. Ga kuma rahoton da ya aiko mana. A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kasuwannin Asiya a yau Litinin sun faɗi warwas yayin da wasu zuba jari suke tababa game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri sakamakon annobar coronavirus. Kamfanin Nikkei a Tokyo ya yi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci, inda Hang Seng ya yi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci. Kana hannayen jarin Shanghai Composite ya yi ƙasa da 8 cikin 100. S&P da ASX da ke Sydney sun yi ƙasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen jarin Kospi da ke Seoul su ma suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke mu. S&P da ASX da ke Sydney sun yi ƙasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen Kospi da ke Seoul su ma suka yi ƙasa da kashi 1 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai suka yi ƙasa da kashi 1 cikin 100. kasuwannin mai sun fadi a yau Litinin yayin da ake sayar da danyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 37.95 kowace ganga, abinda ke nufin yayi kasa da kashi 1.4 cikin 100. A kasuwar mai ta duniya ana sayar da danyen man Brent akan farashin dalar Amurka 40.46 kowace ganga. Kasuwannin kuɗi sun fara farfadowa a hankali yayin da gwamnatoci a fadin duniya suka fara bude kasuwanni bayan sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin dakile yaduwar annobar coronavirus. Amma kasuwannin Amurka sun tafka babban asara a ranar Juma'a a sanadiyar hauhawar sabbin kamuwa da cutar a fadin kasar. Daga ƙarshe, babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta yi gargaɗi a yau Litinin cewa faɗaɗawar da Isra'ila ke niyyar yi a yammacin gabar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga Isra'ila da Falasɗinawa da kuma yankin Kana, kuma zai iya illa sosai a fafutukar sasanta tankiya tsakanin ƙasashen biyu. A wata sanarwa, Bachelet ta ce faɗaɗa matsugunai ya saba ƙa'ida. Kana, duk wani yunkurin kwace wani yanki da ke ɓangaren Falasɗinawa na iya tsawaita matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani ɓangare na rikici da ke tsakanin ɓangarorin biyu na tsawon shekaru. Ta ce ina mai matukar damuwa da cewa ko da mafi ƙarancin faɗaɗa matsuguni na iya haifar da ƙaruwar tashin hankali da rasa rayuka. Yayin da za a sanya katanga a jibge jami'an tsaro kana al'ummomin biyu za su kasance kusa da juna, ta ce. Tsarin dokar da ake amfani da ita mai mataki biyu a ƙasar zai wargaje tare da haifar da mummunan sakamako a rayuwar Falasɗina wanda suke da ƙarancin damar ɗaukar matakai na doka. Sabuwar gwamnatin haɗakar Isra'ila da aka rantsar a tsakiyar watan Mayu da Firayim Minista Benjamin Netanyahu ke jagoranta na shirin faɗaɗa matsugunan Yahudawa da kashi 30 na yankin gabar teku, ciki har da matsugunan Yahudawa da kuma yankunan da galibi Falasɗinawa ke zaune. Tsarin gwamnatin bai samu cikakken goyon bayan al'ummar Isra'ila ba.
Ko madalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ko madalla. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi a kan duk ma'aikacin gwamnati da ya kai shekaru 60 ko ya yi shekaru 35 yana aiki a latilas ya yi ritaya daga aikinsa. Sai dai manyan daraktoci a fannonin aiki da dama a ƙasar sun yi biris da wannan doka. Ga dai ƙarin bayani daga Shamsiyya Hamza daga birnin Abuja.
Babban kalubalen da ke ciwon ma'aikata a ma'aikatan gwamnati a Najeriya tuwa a ƙwarya shine zargin mamaya da yin babakere a shugabancin gwamnati. Kundin tsarin mulki a Najeriya ya yi nuni da wa'adin retire aiki a kowanne ma'aikatar gwamnati a ƙasar da shekaru 60 ko 35 a hidimar ƙasa. Sai dai akwai wasu ɓangaren da hakan bai shafa ba, kamar ma'aikata da malaman jami'o'i a ƙasar da su shekaru 65 zuwa 70 aka basu na yin retire. A ɓangare guda kuma kwamitin Orosanya da aka kafa a zamanin shugabancin Chief Olusegun Obasanjo ya bada shawari kan cewa duk wani darekta da ya kai shekaru 8 akan kujera to dole ne ya sauka daga mukaminsa ko ya kai shekaru 60 ko 35 da aiki ko bai kai ba. Da shudewar gwamnati aka yi watsi da batun shi, kamar yadda shehun malami Kana masanin shari'a a kasar Professor Shehu Abdullahi Zuru yayi karin haske.
Tunanin gwamnati a wannan lokacin da kuma wannan lokacin da muke ciki shine idan har aka wanzar da wannan tanadin da doka ta yi da cewa sai dai kai shekaru 4 kana darekta sannan ka tafi ko kuma kai 8 ka tafi, yayi ma abin nan aikin gwamnati a karatsayi, domin an waye gari gwamnati tana ta korafe-korafen cewa gogaggun ma'aikata waɗanda ya kamata a ce suna a gwamnati domin su bada nasu da tasu gudunmuwa ta musamman domin cigaban tattalin arzikin ƙasa da kuma cigaban ƙasar gaba ɗaya, an ce su tafi su ba aiki. To amma kuma idan ka dubi al'amarin ta wata hanya daban, zaman su da kuma cigaba da aiki a wannan matakin da suka kai na darekta zai iya yin aiki wurin kuzarin ƙananan da ke ƙarƙashin su.
Bincike ya nuni da cewa ba sabon al'ada bace idan babban darekta a fannin kiwon lafiya ya kai shekarunsa na yin ritaya aka nada wani a madadinsa da zai yi aiki na wucin gadi har sai gwamnati ta nada wanda ya dace ya mamaye gurbinsa hukumance. Sai dai a halin da ake ciki yanzu, kungiyoyi da masu ruwa da tsaki a bangaren kiwon lafiya sun bayyana takaicinsu dangane da yanda wasu daraktoci a sashen suke yin ritaya duk da cewar sun kai shekarunsu na aji aiki. Lamarin da wani jami'i a bangaren da ya nemi a saka ya sunan shi yace sai gwamnati ta yi tsayin daka wajen shawo kan matsalan.
Akwai zargi da ake yi ba wasu ma yanzu ba da kuɗi suke idan su je su a ƙara musu shekaru. Kuma yanda muka so a civil service a gaskiyar magana wato abin ya lalace. Ya lalace yanzu inda ba ka tsammani. Mutane sun taho da ummar tsoron wannan gwamnati don yadda aka tsoraci gwamnatin nan irin waɗannan abubuwan ana tsammanin ba za su tafi faruwa ba. To sai amma gashi a gurin da ake tsoro shi ne ma yake faruwa. Saboda haka kin ga abin da yake faruwa wallahi akwai babban matsala. Saboda haka sai wato ita gwamnati ta zauna ta yi nazari a kan wannan abu an samu mafita. Mafitar ita ce duk wanda ya cika shekara 60 ɗinsa ko kuma ya cika shekara 35. In ma shi ne aka kafa Najeriya da shi to ya tashi ya bawa mutane. Bayan shekara 35 kana guri me za ka iya yi.
Akwai matasa kamar su Yusuf Salisu da suke kira ga gwamnati ta sa ido akan batun dokokin ritaya kuma a tilasta waɗanda suka kai shekarun ritaya aje aiki saboda dole ne a ba 'yan baya dama su yi wa ƙasa hidima.
To ya kamata gwamnati ta duba san menene ya kamata a yi domin a ba matasa dama duk wanda ya kai matakin aje aiki a bi ƙa'ida aiki in dai ana son ci gaba sakamakon duk wani abu da aka tasa ci gaba ake buƙata.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Yusuf Ali Harande ya gabatar da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba matakan da aka dauka wanda ya tabbatar da cewar mahukunta a shirye suke domin ganin an kare lafiyar ɗalibai da ta malamai a jamhuriyar Nijar. Waɗanne irin ƙalubale ake fuskanta a cikin shirin buɗe makarantu? Ga Yusuf Abdullahi dauke da ƙarin bayani.
To sai dai duk da matakan kare makarantun na Nijar daga barazanar cutar ta corona da gwamnatin Nijar ta yi ikirarin cewa ta ɗauka, akwai sauran jan aiki a gaban gwamnatin, a cewar Aliyu Hassan Samuna, shugaban kungiyar malaman makaranta ta Isneba.
Gaskiya gwamnati ya dauki matakai amma abunda aka ka cikin lokacin bai isa ba. Kamar yanzu in kai lissafi lokacin namu an kawo muna bidon kaya wanda za a wanke hannuwa da shi, amma bidon nawa, mai yara nawa, da klasoshin nawa, kuma in an yi lissafi yara ba a ba su ba shi abunda za su kara kansu wanda ke mata babet. Yaran primer secondary ma in ka yi lissafi da yawa in ka ta kana tattara yara ba su da shi. Kuma abin nan shi yasa kwana na wari ma na komawa kaga ɗalibai suka ce ba su komawa tunda sun tabbatar da abin da ake duka ba daidai ba ce. Haka ya ma a university mun ga shugaban da ya fito na Sanin ya ce wallahi motocin da aka gare su bai isa, kenan bai iya sa a ƙara kiyaye lahiya ma ɗalibai. Kenan gwamnati ya so a koma, aka yi niyya a koma, kuma an koma. Amma matakai da aka dauka bai isa ba.
Domin rage cunkoson ɗalibai a cikin makarantu, hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar Nijar sun bullo da wani tsari na musamman na ba da ilimi ta hanyar rarraba ɗalibai, kamar yadda kai gama Ibrahim, daraktan makarantun sakandare na yankin da Magaram, ya yi ƙarin bayani.
A sai gwamnati abin da muka yi, inda muka san da cewa yara suna da yawa kuma akwai irin wani klasosin wani na kara da bai isa ba yara samu su yi karatu, mun ba da dama mun ce duk wanda yake iya yana iya raba lokacin biyu wani wasu zo da sahi tun da kisan ba aiki da marciya nan a ƙarfe ɗaya yake sabga, ƙarfe ɗaya da bai sabga. To mun ce maimakon yara su zama gida da ƙarfe ɗaya, mun ce wasu zo da sahi su yi kur in su saka ƙarfe ɗaya da rabi wan can kuma gurbin ba su yi da sahi ba su zo da marciya su yi. Wannan zai ba mu daman cewa dabaru ko an yi ruwa klasin da gare mu suna iya kama yaran su yi wannan sai ba da ma.
To koya ɗalibai ke kallon wannan tsarin na rarraba su wajen ɗaukar ilimin? Isaka Magaji yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ɗalibai a jamhuriyar Nijar.
Akwai rauni kaɗan a tafiyan, musamman ma abin da ya sha wajen rukuni-rukuni da ake yi, misali aji guda sai a zo a raba shi gida kashi uku ko huɗu. To nan ma duk da ma cewa abun kamar kusan ɗaya ne, akwai ɓata lokaci a harakan. Don yanzu misali gwamnati tana da halin da za a ce a kawo kamar kayan aiki ko wasu na'urori wanda kawai duk in ajin in ma mutum 1000 ne in zai shiga cikin ajin ana aikawar na'uran da kawai a auna a yi gwaji a auna duk wanda zai shiga cikin ajin a diba a gani in la ya shi lawa ya shiga ya shiga to ba a yi ba sai ake rarraba suna da hanyar da za su nemo wannan na'urorin wanda ya kamata a ce zai ba mutane damar da za a ci kawai a ci gaba da aiki a ci gaba da daukan darasi a dunkule a lokaci guda ba sai an zo an yi ta rarraba mutane ba a bata lokaci
yanzu ka dai hankali ya karkata ne wajen ceto shekarar ta bana da haka shugaban kungiyar iyayen dalibai na damagaran lawar kulubali ya nemi gudunmuwar iyayen dalibai domin cimma burin da aka sawa gaba
iyaye muna roƙon su a ba yara kuzarin zuwa wurin aiki tunda kwana 45 kadan ne na cewa a yi da shekara a yi da karatun shekara to amma an aka taimaka musu yara ganana su tashi su tayi a lokaci yaran da zai zamanto za su yi aikin sahi su je na masin marice su je sai uwaye sun kula kada yaro ya ce maka yau ban ma yi sai gobe da sai kowa yau da marice ban ma yi sai na marice miki a bi su saboda kawa a ba su kwarin gwiwa da su je su yi wannan karatun in suka yi haka to alhamdulillah ina tsammani a cikin kwana 45 kin ana iya wani abu babu zancen wasa aiki ne tukuru da uwaye da yaran a tsaya ba su kan aiki babu zancen tsiko kai ya zo daga yara kai ya zo daga malamai
su ma dai kungiyoyin ɗaliban jamhuriyar Nijar sun yanke shawarar sassauta fafutukar da suke yi a cikin waɗannan kwanakin 45 bayan ƙauracewa azuzuwa na kwana ɗaya da suka yi a farkon koma karatun Abu Mumuni Salisu shine shugaban kungiyar ɗaliban makarantun sakandare na Damagaram.
Wa matsayin mu na kungiyar mu ma wani sifile wani waye zan mu sassauta mu gani dan a ci mu guri. Insha Allah saboda muna tausaya ma wasu yaran wasu uwayen su basu da kuɗin da zasu biya musu ecole privée mu muna kira da ecole privée da su sani wannan kwanaki da aka ya kamata da su rage ma ɗiyan talakawa an yi kwana kusan wata uku busu biyan mu shina kuma yanzu mun ji wasu ecole ka suna cewa a cika musu kuɗin su ba ma abun ba yayin mutum ya ji amsa convocation ta jaraba to muna kira da wannan ecole ka na kuɗi da su jiba su gani wannan kuɗi su rage shi su taimaka ma ɗiyan talaka tunda da ake lakol a Niger dan a buɗe ta ne da ɗan talakawa wanda aka kora a taimaka musu
wata matsala da kuma ta kunno kai a kwanaki kalilan da sake bude makarantun a Nijar ita ce ta labarin da aka yayyada cewa ana yi wa dalibai allura a cikin makarantun hakan yasa iyayen dalibai da dama janye ƴaƴansu a cikin makarantun ganin yadda wannan labarin ya saka fargaba a zukatan iyayen dalibai hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta Nijar sun gaggauta karyata labarin. Ali Goja Dango shine babban daraktan da ke kula da ilimi a matakin farko a birnin Kwanni ya isar da wannan sakon.
Mu mushannin lakwal ne yara ko uwan yan lakwal suna son su mu kankan mu son su muke kenan abinda duk zai cuta musu mu za mu kiyaye kuma na kwatanta musu da allura in za a yi ta ba ta yi wa likita ya zo ya ce kawai allura za shi sai ya shaida masu iko an shaida mu prefe an shaida mu sarki an shaida mu mayar ga shi za mu allura kuma ga irin allurar da za mu yi kuma ga lokacin da za ta ɗauka kuma in allura za a yi mu yan likita suna shaida mana mu ma mu samu mu shaida ma direktorin lakon su shaida mu musa a shaida ma yara za a yi musu allura
a dai ranar 6 ga watan August ne za a gudanar da jarabawar ƙarshen shekara ta farko wato BAPC sannan a ranar 17 ga watan August na shekarar 2020 a gudanar da jarabawar baccalauréat ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku musamman wakilin namu Yusuf Abdullahi da wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.
Tabaga mutane kangi marar ilimi abun rainawa himma da kwaro kokayen mushinku.
To madalla a gaida Yusuf Harande. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Magaran Jamhuriyar Nijar. Yace salam VOA Hausa. Muna dab da shiga harkokin siyasa a Jamhuriyar Nijar. Muna kira ga al'ummar kasar Niger don Allah su kiyaye kalamun cin zarafin wani dan takarar jam'iyyar siyasa. Sai sakon Bello Isiyaku birnin Fulani jihar Gomben Najeriya dake cewa assalamu alaikum VOA. Fatan alheri ga daukacin ma'aikatanku. Muna kira ga shugaba Buhari da ya sanya ido wajen ganin an yi gaskiya da adalci wajen daukar dubban 'yan Najeriya waɗanda suka nemi aikin empower ba tare da sanya siyasa ko alfarma ba. Sai sako daga Fatima Gazali Kabir Lolo daga Saudiya. Tana cewa Allah sarki 'yan uwana mata wannan shekara kuma da haka ta zo mana. Na fara da wannan maganar ne ganin yadda 'yan uwana mata da kuma kananan yara suka tsinci kansu cikin wani hali a Najeriya na yawaitar annobar fyaɗe. Ina kira ga hukumomi ya kamata su kaddamar da binciken bokaye da kuma malaman tsubbu domin kuwa ba sa rasa hannu akan wannan masifar ganin cewa yawancin fyaɗen akwai son rai a ciki. Sai sakon Alimadu Admo Baga dake jihar Borno yace salam muryar Amurka. A gaskiya mu dai wakilanmu na arewacin Borno a majalisar tarayya sun zama tamkar 'yan dumama kujera kawai. Duba da yadda muke ganin takwarorinsu masu wakiltar talakawa a wasu sassan jihar na ta miƙa ƙudurori daban-daban musamman ma akan harkar tsaro da ta sake samun naƙasu a jihar. Sai sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha mace na jihar Yobe. Tace salamu alaikum VOA Hausa. Mun yi Allah wadai da kakkabo wani jirgin saman agaji na Majalisar Dinkin Duniya da 'yan ta'adda suka yi a jihar Borno dake shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan tashe-tashen hankula da fitintunu na 'yan bindiga a jihar.
To madalla, yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da labaran duniya a takaice.
News summary. Ta Baba Yakubu a takaice, India ta bada sanarwar sama da sabbin kamuwar cutar coronavirus 23 a yau Litinin, lamarin da ya sa kasar ta zarta rasha a adadin yawan masu cutar, inda ta koma ta uku a duniya. A yanzu India ce ke biye da Amurka da Brazil a yawan masu dauke da cutar. Kasar ta rufe tafiye-tafiye na kasa da kasa, amma sannu a hankali gwamnati ta fara sassauta takunkumin da ta sanya a bangaren yawon bude ido a cikin gida domin farfaɗo da tattalin arzikin kasar. Sai dai a Uttar Pradesh, jihar India da tafi yawan jama'a, jami'ai sun ƙara tsawaita wa'adin kulle akan kasuwanci, wuraren shakatawa da gidajen tarihi da na yawon bude ido da ke birnin Agra, ciki har da Taj Mahal, a daidai lokacin da cutar COVID-19 yake ci gaba da yaduwa. Jami'ai a fadin jihohin yankin kudancin Amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, yayin da shugaban kasa Donald Trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa ba ne. Kate Gallego, magajiyar birnin yammaci na Phoenix da ke jihar Arizona, ta faɗa wa kafar labaran ABC cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan Maris da Afrilu. Ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ya kai 59,000 a birnin da ke da yawan mutane miliyan 1.7. Gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar. Kasar Saudi Arabia ta ba da sanarwar ka'idojin lafiya da aka gindaya domin gudanar da aikin hajjin bana. A jiya Lahadi ne cibiyar kare yaduwar cututtukan kasar ta bayyana cewa an shata ka'idojin ne da zimmar daƙile yaduwar coronavirus. A watan jiya, kasar Saudiya ta ba da sanarwar cewa mutane kalilan ne za su samu damar aikin hajji a bana. Tun farko dai kasar ta ba da sanarwar hana musulmai daga wasu kasashe halartar aikin hajjin bana, wanda shine karin farko da irin haka ya faru a tarihin wannan zamanin. India da China sun fara janye dakarunsu a kwarin Galwan da ke gabashin Ladakh, inda suka yi wata mummunar arangama a watan da ya gabata. A yau Litinin, wasu majiyun soji sun sanar da Deccan Herald cewa an fara shirin janyewa a Galwan. An cire rumfunan da ke yankin sintiri na P-14. Sojojin India 20 da dakarun China da ba a san yawan adadinsu ba ne aka kashe a rikicin da ya kaure a P-14 a ranar 15 ga watan Yuni. A yau Litinin, kasuwannin hannayen jari na duniya sun farfaɗo yayin da masu saka jari suka yi watsi da labaran hauhawan sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. Hannayen jari Nikkei da ke Tokyo ya rufe da wuri a yau da ribar kashi 1.8.
Masu sauraro, da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon Ghana da GMT. za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya, da Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniya mu na wannan la'asariyan, Baba Yakub Makeri ne ke cewa a huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Assalamu alaikum.